Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalal da kuma niya muryar arewa. A kasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Muke farin cikin sake jan ragama shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya wato INEC ta ce yawan jam'iyyu da mazaƙun wannan karo ya zarce na shekarun baya. Sannan Sulaiman Mumin Barma zai shigo da shirin na kasa. Har ila yau muna tafa da sharhin jaridun Ghana. Sai kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare, ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump ya dade jaddada goyon bayan da yake bayarwa kan fafutukar farfado da demokradiya a kasar Venezuela a yayin wata tattaunawa da jagoran yan adawa Juan Guaido wanda ya ayyana kansa a zaman shugaban kasar. Sakatare ya da labarai ta fadar White House Sarah Sanders ta ce da Trump da Guaido sun himmantu ga ci gaba da tattaunawa da juna akai-akai don taimaka ma Venezuela wajen maido da zaman lafiya da sake maido da hulɗar bai ɗaya tsakanin ƙasashen biyu. Tun da farko a jiya Laraba, Trump ya ce shugaban Venezuela mai fama ya amince ya tattauna da wakilan jam'iyyar su Guaido don a warware dambarwar siyasar ƙasar ta kudancin Amurka. To amma ya gargadi Amurkawa da kar su je Venezuela har sai sun saurari bayanai na gaba. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da kafar Twitter jiya Laraba wajen sake sa kafar wando guda da bangaren leken asirin tsaron kasar. Yana mai shiririntar da bayanan da bangaren yayi akan ISIS da Korea ta Arewa da kuma Iran. A wasu jerin sakonnin Twitter, Trump ya alakanta wasu muhimman ci gaba da aka samu da namijin kokarin da yayi a yayin da yake yin watsi da shugabannin sashin leken asirin tsaron kasar da cewa marasa basira ne. A lokacin da na zama shugaban kasa, kungiyar ISIS gagarba dauce a Syria inda ta yi ta aika-aikata, amma daga baya an samu matukar ci gaba musamman ma cikin makonni biyar na baya-bayan nan. Abinda Trump ya rubuta kenan, ya kara da cewa nan gaba kadan za a kawar da daular ISIS wanda a baya ko mafarkin hakan ba a mayi. Shugabannin dogarawan tsaron gaba a Djibouti sun ce an gano gawarwakin bakin haure akalla 48 da suka mutu bayan da wasu jiragen ruwa biyu masu dauke da su suka tantsire a tekun Bahar Al-Ahmar ko Red Sea a turanci ranar Talata. Wani jami'i wanda ya buƙaci a sa kai sunansa ya gaya ma sashin Somaliyanci na muryar Amurka cewa mutane 16 ne ke cikin jirgin suka rayu. A wata rubutacciyar takarda kungiyar kula da kaurar jama'a ta ƙasa da ƙasa IOM a takaice ta tabbatar da adadin waɗanda suka rayu din. Kungiyar ta IOM ta ce waɗanda suka rayu sun ce jiragen na ɗauke da jimlar mutane 130 lokacin da suke kan hanyarsu ta zuwa Yemen. Ta ce ba ta san cikakken bayanin wato asalin mutanen da suke cikin jirgin ba, to amma akasari ɗan Habasha ne ko Eritrea. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kungiyar tarayyar Turai EU jiya Laraba ta yi shakuletin bangaro da yunkurin Burtaniya na neman sake lali a daidaitawar da aka cimma kan sharuɗan ficewarta daga kungiyar EU. Yan majalisar wakilan dokokin ƙasar Burtaniya da daren ranar Talata sun kada ƙuri'a ta sake tura Prime Minister Theresa May zuwa Brussels inda za ta kokarta ta sa kungiyar ta amince da sharuɗa mafiya fa'ida na ficewarta a ranar 29 daga rukunin ƙasashe 28 na tarayyar ta Turai. To amma shugaban na EU Jean-Claude Juncker ya gaya ma 'yan majalisar dokokin ƙasashen EU cewa a yayin da zai saurari uzurin da me za ta gabatar na canza sharuɗan ficewar ta wato ficewar Burtaniya da aka daidaita akan su a ƙarshen shekarar bara, har yanzu daidaitawar da aka riga aka yi ita ce dai fiyayya kuma wadda za a taba iya cimmawa tsakanin bangarorin biyu. Amurka da kungiyar Taliban sun amince su kafa wasu kwamitoci biyu da za su tsara cikakken jadawalin ficewar Amurka da kuma NATO daga Afghanistan.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu. Kuma za mu fara ne daga Abuja, Najeriya, inda za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya wato INEC ta ce yawan jam'iyyu da mazabu a zaben Najeriya na watan gobe ya zarce na lokutan baya sosai, wanda sama da 'yan takara 23,000 ne ke takarar mukamai 1,558 a duk faɗin ƙasar. Ga Hassan Maina Kaina da cikakken rahoton daga Abuja.
We have the highest number or the largest number of political parties contesting in the election. We have the largest number of registered voters ever contesting in the election. And we have the largest number of constituencies in which elections will be conducted.
Shugaban hukumar zaben Najeriya kenan, Professor Mahmud Yakubu. Ke bayanin cewa yawan jam'iyyu da yawan masu zabe kana da yawan wuraren da za a gudanar da zaben ya zarce wanda duk aka taba yi a baya, ma'anar hakan kenan akwai bukatar ayi aiki wurjanjan. Akwai 'yan takara 73 da ke takarar mukamin shugabancin Najeriya. Za a yi zaben gwamna a jihohi 29 a Najeriya, kuma 'yan takara 1,068 ne ke takarar wannan mukami. 'Yan takara 1,094 ne kuma ke takarar zama sanatoci a mazaɓu 900. Kujerun 'yan majalisun tarayya kuma 360, mutum sama da 4,600 ne ke hankoron zuwa majalisar. 'Yan takara 14,600 ne kuma ke takarar kujerun majalisun jihohi
991
a jihohin Najeriya. A nan yankin babban birnin tarayya Abuja, inda hukumar zaben Najeriya ce ke gudanar da zaben kananan hukumomi, akwai 'yan takara 806 wanda ke takarar mukamai 68, wato ciyamomin kananan hukumomi guda 6 da kansiloli 62. A zaben da hukumar zaben Najeriya za ta gudanar a wannan shekara, akwai 'yan takara 23,000 wadanda ke takarar mukamai 1,558.
Making a total of over 23,000 candidates competing for 1,558 positions in 2019.
Da tambayi shugaban cibiyar raya demokradiya da cigaba a Najeriya, Dr. Kola Shatima, ko me zai ce kan wannan adadin?
Inda daya suna neman shugabancin kasar nan, amma idan mun duba ai ba za a wuce ko mutane biyu ko uku ba ake magana su. Amma da idan da kin da gaskiya ake din da sauran da ko sun zo sun haɗe suka ba da wani babban hamayya ga sauran jam'iyyun, ina ga cewa shi yake mafi alheri a kasar nan.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina daga Abuja, kuma bari mu leka jihar Kano, inda za ku ji cewa ƙasa da makonni biyu bayan da 'yan takarar gwamnan Kano a jam'iyyu daban-daban suka rattaba hannu akan yarjejeniyar gudanar da kamfe mai tsafta domin kaucewa tarzomar bangar siyasa. Jam'iyyar PDP ta zargi APC mai mulki a jihar da hannu wajen tarzomar da aka samu a wasu daga cikin gangamin neman ƙuri'ar da PDP ta shirya. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da cikakken rahoto.
Mun ga wata tawaga ta wasu tsagerin yara 'yan afasa kowa ya rasa da ba mu saba ganin su a tarukanmu ba, basu kama da tarukanmu ba, basu kama da yaranmu ba. Mun yi kananan hukumomi 30 da wani abu. A wannan kananan hukumomin biyu muka fara ganin wani abu ya sawo kai na ta'addanci, domin mun bi sawu mun gane cewa ba ƴan jam'iyyar PDP bane ba ƴan konkusiyar to dama an sawo su ne cikin tsarin su su razana taron a sa guje-guje da hayaniya yanda taron zai hargitse kowa ya rude tunda muka fara ba mu daga kara ba gwamnatin jam'iyyar APC da ita jam'iyyar ta APC su muke zargi
to amma Alhaji Mustafa Hamza Buhari ba kwana dake baiwa gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje shawara kan harkokin siyasa na cewa
a bangaren mu na jam'iyyar APC yau ina ga mun shiga kusan local gamman 26 a cikin jihar Kano amma na tabbatar maka da cewa ba wanda zai ce yau wannan jirgin na Dr. Abdullahi Umar Ganduje da General Muhammadu Buhari
to amma suna cewa kamar gashi kuma ku ne musu shukar bata gir a cikin tarukan su dan kawai ku bata musu suna
mu idan muka rai na kasuwa ko sautu ba mai mata ba wannan mutum iya da muke kallo balle mai mata wata shuka me zaka daure igiya da bayin gida so dan ka ba mata tasu
baga zargin APC da shuka bata gari a fagen tarukan ta jami'ar ta PDP ta yi zargin cewa hukumomin tsaro na ƴan sanda ne ke marawa jam'iyyar mai mulki baya to amma kakakin rundunar ƴan sandan ta Kano DSP Haruna Abdullahi ya ce
hukumar ƴan sandan jihar Kano bata samu wannan korafi ba kuma ka sani cewa mu muna bada tsaro ne ga kowa da kowa ba ma zabe ba ma daukar bangare mu na kowa ne muna gudanar da aikin mu kaman yanda doka ta ce duk wanda ya zo wajen mu ya nemi mu bashi kariya dan wani gudanar da al'amuransa kowaye zamu bashi akwai peace accord da akai signing wato takardar yarjejeniya akan duka ƴan takara na jam'iyyu muna bibiyan abubuwan da kowa yake yi kuma duk wanda muka same shi ya karya wata doka hukumar ƴan sanda ba za ta kyale shi ba
akan daina zuwa ne a daidai lokacin da ake sa ran Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai ziyarci Kano domin neman ƙuri'a talakawa a yau din nan Alhamis. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla a gaida Mahmud, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a masu sauraro barkaku da yau. Barkamu da saduwa da ku a shirin Nakasa ba kasawa ba. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman. A kasashe masu tasowa inda bayanai ke nunin har yanzu da sauran rina a game da batun mutunta ƴancin na kasasu a matsayin su na bil'adama kwarai yake ta wani bangare akwai alamun samun ci gaba idan aka kwatanta da shekarun baya sile mumuni barma ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke fatan ana shan hantsi lafiya A yau za mu karkare hirar da muka yi da shugaban hadakar kungiyoyin nakasassun jamhuriyar Niger, Sido Nuhu Umaru, wanne yake ganin lokaci yayi da ya kamata a dauki matakan fassarawa jama'a dokokin da kasashen duniya suka rattaba wa hannu akan maganar mutunta ƴancin nakasassu. Saboda haka ya shawarci shirin nakasa ba kasawa ba ya hada gwiwa da masanan doka domin wannan aiki. Kwadake ya fara ne da yi mana bayani akan abubuwan da suka zanta da shugaban kasar Niger Isu Muhammadu. Lokacin da ya gayyaci na kasassu a fadarsa a albarkacin bikin sabuwar shekara wato 2019.
Mun samu damar zantawa da shi shugaban kasa mai girma Alhaji Isu Muhammadu, ya saurari kuke-kukenmu, kuma mun sani lattijo ne mai cika alkawari. Muna nan muna jira, muna da cikakken fatan alheri zuwa ga mutane masu nakasa duka, saboda insha Allah mun sani wannan abubuwan da muke nema ba dan saboda kanmu ne ba, ba dan saboda kungiyarmu ce ba ma, amma saboda mutane masu nakasa ta Niger, saboda cigaban mutane masu nakasa ta Niger.
Na ganku a wurin wannan biki, wato shi shugaban kasa Isu Muhammadu da Prime Minister Birjira Fini sun saka tsaka kai a matsayinka na shugaba, kuna tahira, kai amfani da wannan dama domin gabatar da waɗannan koke-koke?
Kwarai sosai. Shi da kanshi ma mai girma shugaban kasa ya ce na ji ku duka koke-koken ku na ji, kuma insha Allahu za a samu biyan bukata, kuma ni ban da shakkun cewar in Allah ya yarda muna samun biyan bukata, saboda ko kudaden da aka rage na gaya muku lokacin da muka wadan Birjira Fini nan take ya bada umurni ga ma'aikatan shi, yace maza su yi aiki domin dawo da wannan alkawalin wanda suka dauka. Insha Allahu muna da kwarin gwiwa cewar insha Allahu za a cimma manufa insha Allah.
Nawa ne ya kamata a fara bada a nan gaba a matsayin kudaden
tallafin da aka dauka? Shine daga miliyan 50 a daga wannan gidauniya akai ta miliyan 150. Shi ma miliyan 150 kin nan duka ministoci sun yi ittifakin cewar ba isa za ta yi ba, amma hwarawa za ta yi. Mu in an ba mu wannan, wallahi alhamdulillah mun gode, amma akwai wani abu, wani kuka da a gare mu wanda shi ma mun isa da shi ga mai girma shugaban kasa, shine doka wanda ke daidaita sa'a tsakanin mutane masu nakasa da sauran mutane wanda ba su da nakasa, wanda ce ma laws of legality de chance de personne handicapé. Yanzu haka wannan dokar tana cikin secretariat general na gwamnati wanda suke dubin wannan dokar domin su tabbatar da ita. Wannan mu in sun tabbatar da wannan dokan, alhamdulillah gaskiya sun biya mana bukata, sai fatan alheri. Bangaren mutane masu nakasa muna kyautata zaton cewa insha Allah shekarun da suka saura insha Allah za mu cimma bukatun da muka sa gaba insha Allah.
Yaya hulɗa take tsakanin kungiyoyin nakasassun Niger da kungiyoyi masu zaman kansu na cikin gida ko har zuwa na kasa da kasa?
Koda yace ba mu samun tallafi kwarai, mu masu aiki da zuciya ne, mutane masu nakasa. Kungiyar mu alaƙar mu da sauran kungiyoyi wallahi alhamdulillah sai hamdala. Yanzu muna ƙara haɓakar da hulɗa tsakanin kungiyar tamu da sauran kungiyoyi na Horafulla da kuma kungiyoyi masu zaman kansu. Muna da manya-manyan abokan hulɗa guda biyu, ana ce ma guda CBM, guda kuma Humanity Inclusion, wanda da ana ce mishi Handicap International. To yanzu mun kulla hulɗa da Union European, kungiyar tarayyar Turai, wanda tun shekara yanzu wajen biyar muna aiki tare. Insha Allahu muna nan muna faɗaɗar da wannan hulɗa. Yanzu mun kai, mu a daddiya kungiyar mutane masu kasa ta Niger, mun kai babban matsayi Afirka, saboda mu ne ma ce rike da babban shugabancin haɗaddiyar kungiyar mutane masu nakasa ta Afirka gaba daya. Ka gani alhamdulillah an ci gaba kwarai a bangaren kungiya na mutane masu nakasa ta Niger.
Akwai wani kira da zaka yi zuwa ga mutanen da ke fama da nakasa?
Mutane masu nakasa, masu fama da nakasa ko masu nakasa, saboda ni nakasa ban ganin nauyin ta, ma bale ce masu fama da ita, mutane masu nakasa zan cewa ni ina jin daɗin nakasa ta, don ba fama nake da ita ba. Ina kira gare su nakasan nan su maida ta kaman ba komai ce ba, su maida ta wata baiwa ce ma wanda Allah ya yi na mutum ya tsaya ya yi aiki kuma ya nuna duk da nakasan nan yana komai. Ni da ka gani nan ayyukan da na iya da yawa ne, saboda shi dukkan mutane masu nakasa ina sa kira gare su duk inda suke, su barbaran nan ga mutane wanda su ba su da kasa amma ana ganin su cin gari suna bara, su bar musu baran nan, ba abin yi ne ba. Mu komo mu gani, mu dukkafa da addu'a, kuma mu dukkafa da gindin neman haƙoƙinmu wajen gwamnati ta cewar an taimaka muna, mun yi aiki kuma mun ci da zuhanmu ba tare da mun miƙa hannu ba. Wayan yara masu nakasa, dan Allah dan Annabi su taimaka su sa su lakwal, kasu gani dala ko dala biyu wanda suke samu ta hanyar bara su je karatu ni inda an sani bara ne yanzu da ai al'umma ba ta nan da amfani da ni to ina ganin yanzu ba iyaye ne kadai ba har al'umma tana amfani da ni alhamdulillah ba alfahari ba amma godiya ga Allah to shi sa yake ina kira yaro mai nakasa wanda take da shekara wanda ya kai asashi lakol in ba asashi lakol ba to shine zai koma take hanya yana bara gobe wanda mu ba mu san wannan don duk inda muryar radio nan take kai dan Allah dan annabi uwaye ku hudda yara masu nakasa kusa su lakol ka ku gani cewar nauyi ne zuwa kai su da dawowa lakol insha Allah wannan shine zai zama hoto gare ku gobe
president Sido Nuhu Umaru ina ga mun zo karshen wannan hira shin ya kake kallon shirin na kasa ba kasawa ba na muryar Amurka kuma wace irin shawara kake bayarwa domin ƙara inganta shi yadda ake gabatar da wannan shiri
to bari in maimaita godiya zuwa ga wannan radio da dukkan mutanen da suka samu ilimin kirkiro wannan na kasa ba kasawa ba yana cikin hanya ta ayar doka ta hudu na yarjejeniya wanda majalisar dinkin duniya ya rataba mishi hannu wanda ce mishi conservative of the personal decapé wanda an sa mishi hannu a 14 da watan disamba shekara 2006 a yanzu da nake muku zance kasashe 177 suka rataba ma wannan yarjejeniya hannu ta tabbatar da dukkan haƙoƙin ɗan adam ana baima mutane masu nakasa wa'annan haƙoƙin to ni ina ganin domin ƙara inganta wannan shirin naku ko lissahi ko tunani ku gani wannan yarjejeniyar a nemi masanan wannan yarjejeniyar a yi shirye-shirye da yawa wanda suke wayar da mutane al'umman duniya kai bisa ga wannan yarjejeniyar da yaya za a iya aiwatar da shi cikin ƙasashe ina tabbatar muku da cewa akwai masana da yawa ni kan kaina wallahi ina da sani da yawa cikin wannan tsarin doka to me yasa ba za a yi shirye-shirye da yawa ba bisa ayoyin doka na wannan yarjejeniyar domin al'umma su gane wannan ayar doka kuma a aiwatar da shi a cikin kasashen duniya duk gaba daya bisa ga cigaba mutane masu nakasa wannan yarjejeniya ya kunshi ayar doka guda 50 ne insha Allah in an amince da wannan shawarar tawa to insha Allah mu muna shirye mu ba da gudunmuwa domin tabbatar da shirye-shirye bisa fanni na wannan yarjejeniyar
to masu sauraro anan muke kawo karshen wannan shiri sai a makon gobe za ku ji abubuwan da nakasa suke cewa a Najeriya bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya saka hannu akan wata dokar da ke haramta musgunawa masu bukata ta musamman a madadin shugaban hadakar kungiyoyin nakasassun Niger Sido Nuhu Umaru da abokan aiki na nan sashen Hausa ni Sulaiman Muni Barma ke ce da ku Allah ba mu alkhairi assalamu alaikum
ma dalla a gaida sule yanzu kuma sai sharhin jaridan Ghana
da wannan labari dangantar kasuwancin Ghana da kasar India na ƙara bunƙasa za mu soma sharhin jaridun na yau daga jaridar Daily Graphic jaridar ta ce game da abin da jakadar kasar India a Ghana ya ce ne tsakanin watan Afrilu da Oktoba kawancin kasuwanci tsakanin kasashen biyu ya kai dala biliyan 2.6 inda India ke aikawa da kayan da ya kai dala biliyan 4.75 zuwa Ghana da kuma sayi kaya din daga Ghana da ya kai na dala biliyan 2.15 a gaba wannan labarin ne an haramta kungiyoyin yan barandar siyasa wannan kaukira ne daga wasu kungiyoyi guda uku jaridar ta ce wasu kungiyoyi uku da suka hada da ta jam'iyyun siyasa yan sanda da kungiyoyin yan kasa suke kiran a hana aika-aikan kungiyoyin yan barandar siyasa sun kace waɗannan kungiyoyi barazana ne ga tsaron kasa da na haka kar a yadda a ba su damar gudanar da harkokinsu sun yi wannan kiran ce a wurin wani taro akan karuwan barazana na yan barandar siyasa wadda majalisar zaman lafiyar kasa ta shirya tare da taimako daga babban nau'in jakadan kasar Burtaniya labari na gaba daga jaridar Daily Graphic din ne wanda ke cewa 'yan gidan sarka guda 6 sun samu horon aikin aski. Jarida ta ce wasu 'yan gidan sarka su 6 a gidan President Jamestown nan birnin Accra sun samu horon aikin aski yadda za su iya taimakawa kansu bayan sun gama zaman gidan sarkan. An dai shirya bayar da horon ne a bisa haɗin gwiwar gidan sarkar Jamestown da makarantar aikin baba da kungiyar masu aikin baba din na kasar Ghana da masu wuraren aikin na baba. Ita kuwa jaridar Chronicle yau labarin da ta soma sharhinta da shine an soma aikin jigila na jirgin kasa daga Tema zuwa birnin Accra. Jaridar ta ce a ƙarshe dai an sake farfado da jigilar mutane ta jirgin kasa daga Accra zuwa Tema bayan an kwashi wata da watanni ba a gudanar da aiki. Abinda ya kawo wa jama'a wani irin sauki ta wannan hanyar. Sai kuma wannan labari shi ma daga Chronicle yau ta samu izinin kotu ta kwato dukiyar Men's Gold. Jaridar ta ce ofishin kula da tattalin arziki da yaki da miyagun ayyuka yau a takaici ta samu izini daga wata babban kotu ta kwace duk dukiyoyi na filaye ne da motoci mallakan rosassan kamfanin nan dake fataucin zinari Men's Gold. Emon Juya ga jaridar Ghanaian Times yau labarin ta shine karamar hukumar Birikum ta baiwa dalibai 73 scholarship takardar ci gaba da neman ilimi. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan, sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sai an hausa na radio Joye America. Mai magana Hadi Tsohon Sarki Daura. Jama'a ina so ku bani dama domin in yi kira ga 'yan siyasa waɗanda suka hada da 'yan takararrun jam'iyyu duka 73 ne wanda suka tsaya takarar shugaban kasa a Najeriya da abin da ya kawo haɗin majalisun jihohi. Wannan kamfen da ake bai dace ba, ba haka ake siyasa ba. A rika cewa mutuncin juna, a rika yi wa mutane talakawa bayanin abin ci gaba ba wannan ya soki wannan ba wannan ya soki wannan, wannan ba siyasa ba ce ba. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayubu Garba Imam daga garin Kacin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau zan yi roƙo ne ma gwamnatin tarayya da kuma gwamnatinmu na jihar Bauchi, ma wasu mutanen karkara, abin da ya shafi mutanen garin Siri da kuma mutanen garin Miya a karamar hukumar Ganjuwa a jihar Bauchi. Lallai muna so wa'innan gwamnati guda biyu na jihar Bauchi da kuma gwamnatin tarayya su ɗauki mana wani hanya da ya tashi daga garin Ganuru ya shiga garin Siri babba da kuma garin Mararaba ya shiga garin Miya. Lallai yin wannan hanyoyi guda biyu zai taimaka ma 'yan kasuwa da kuma ma'aikatan gwamnati da masu sana'a.
Kafin mu karkare ga takaitattun labaru.
Hadarin shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump ya dadda jaddada goyon bayan da yake bayarwa kan fafutukar farfado da demokradiyya a kasar Venezuela a yayin wata tattaunawa da jagoran yan adawa Juan Guaido wanda ya ayyana kansa a zaman shugaban kasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da kafar Twitter jiya Laraba wajen sake sa kafar wando guda da bangaren leken asirin tsaron kasar. Yana mai yin wayar mai shiriritar da bayanan da bangaren yayi kan ISIS da Koriya ta Arewa da kuma Iran. A wasu jerin sakonnin Twitter, Trump ya alakanta wasu muhimman ci gaba da aka samu da namijin kokarin da yayi a yayin da yake yin watsi da shugabannin sashen leken asirin tsaron kasar da cewa marasa basira ne. Shugabannin dogarawan tsaron gaba a Djibouti sun ce an gano gawarwakin bakin haure akalla 48 da suka mutu bayan da wasu jiragen ruwa biyu masu dauke da su suka tuntsire a tekun Bahar Al-Ahmar ko Red Sea a turanci ranar Talata. Wani jami'i wanda ya bukaci a sakai sunansa ya gaya wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa mutane 16 ne da ke cikin jirgin ne kawai suka rayu. Kungiyar tarayyar Turai EU jiya Laraba ta yi shakulatun bangaro da yunkurin Birtaniya na neman a sake lale a daidaitawar da aka cimma kan sharuɗan ficewarta daga kungiyar ta EU.
Masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau. sai kuma Kendall Asar Kuji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da lafiya uwar jiki na Hauwa Umar. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na yau, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai an jima.